umdatul ahkam na babban malami ne da ake kira Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Yu ibn Surur ibn Rafi' ibn Hassan ana masa laqabi al-Maqdisi saboda nan ne wurin zaman sa kuma al-Hanbali saboda yana bin mazhabin Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal wannan babban malami Abdul Ghani al-Maqdisi an haife shi a shekara ta 541 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tsaran juna shi da babban malamin nan al-Muwaffiquddin wato Muwaffiquddin ibn Qudama wani babban malami masanin fiqhu a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal wanda yake da littafi mashhuri al-Mughni al-Mughni ibn Qudama tsaransa ne wajen neman ilimi tare suka je Bagdada tare suka fita tare suke komai sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi wancan ya karkata zuwa ga ilimin fiqh Ibn Qudama babban malami ne malamai da dama sun rubuta tarihinsa musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine Ibn Rajab a cikin littafinsa Tabaqatul Hanabila Tabaqatul Hanabila inda ya kawo jerin malamai da suka yi wa ilimin hidima cikin mazhabin Imam Ahmad Ibn Hanbal kuma yana da littattafai masu yawan gaske wanda inda za a tara su sun kai littafi ɗaya har zuwa 40 wani littafin za ka samu cikin juz'i 2 ko 3 ko sama da haka wani littafin cikin juz'i 1 a fannonin ilimi daban-daban musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aqida da kuma fiqhu a nan gurin yafi yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar Litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 600 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan wajen shekaru nawa kenan yau da barin duniya wato 800 da wani abu kenan 820 yau shekarunsa da barin duniya wannan littafi nashi littafi ne mai albarka Allah ya rubuta masa karbuwa babban abin da ya kula da shi kokarin tara hadisai da suka shafi hukunce-hukunce kuma hadisan da Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi ga hudubar littafin sa kamar yadda ya zamu karanta qala shaykh al-hafiz taqiyuddin abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullah ta'ala ya fada yace mi الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار ya bude da godiya ga Allah madaukakin sarki al-malik mamallakin komai al-jabbar wanda yake da bunƙasa cikin mulkin sa al-wahid al-qahhar kadaitacce kuma mai rinjaye wanda ba abin da ke gagara sa yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta'ala la sharika lahu ba abin ba da abokin tarayya rabbus samawati wal ard shine mahallicin sama da ƙasa wama bainahuma shine mahallicin abin da ke tsakanin su na halittu daban-daban al-aziz mabuwayi mai rinjaye kan komai kenan al-ghaffar mai yawan gafara ga bayi da suke tuba zuwa gare shi yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan sa ne manzon sa ne kalmomin nan guda biyu ba abinda annabi ya fi so a faɗa masa sama da su abduhu wa rasuluhu kalmomi ne guda biyu suke mayar da martani ga kungiyoyi halakakku guda biyu kungiyar yahudu da kungiyar nasara idan ka ce rasulullah ka mayar da martani ga yahudu kenan waɗanda a aqidar su ma'amalantan annabawa da jafa'i da rashin kunya da wulakantaswa idan ka ce rasuluhu wato ka tabbatar da manzancin sa kenan. Amma in ka ce abduhu kuwa ka mayar da martani ga kungiyar nasara yan mushan wanda su suke kokarin allantar da annabawa yadda suka yi dawar annabi Isa da ne na Allah ko shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko kuma shi ne Allah din ba, gaba ɗaya kungiyar Kirista guda uku ce. Daga nan suka resantu imma masu da'awar ma ba wani bane Allah face Isa ibn Maryam. Laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn Maryam, ko wanda suka ce shine na ukun alloli biyu. Laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, ko wadanda suka ce shi dan Allah ne. Wa qalat alyahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara almasih ibn Allah, zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawl allazina kafaru min qabl qatalahum Allahu anna yufakun. Duk inda dan mushin yaje ya dawo ɗaya daga cikin tushen nan guda uku zai koma, ko tushen farko ko na tsakiya ko na ƙarshe, baya da na hudu. Kun gane ko? Don rabe-raben ƙungiyoyin Kiristoci nan zai za su koma. To don saboda haka lokacin da kace annabi Abdullahi ne, kaga ka mayar da martani gare su don su suna da'awar allantakar annabawa. Idan kace Rasulullahi ka mayar da martani ga Yahudawa don su suna kokarin zargin annabawa da mayar da su ba komai ba, kai kuma sai ka daga matsayinsu ka ce su manzanni ne Allah. An gane ko? Yace wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Idan an ce al-Mustafa, tatacce wanda aka tace shi daga cikin sauran mutane. Haka annabi yace Ubangiji madaukakin sarki ya zabi Kinana daga cikin kaza, sannan daga cikin ƴaƴan Kinana ya zabi wani, sannan daga cikin ƴaƴan wani kuma ya zaɓi Abdulmuttalib, daga cikin Abdulmuttalib kuma Allah ya zaɓe ni, don haka ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa kenan, wanda sai da aka duba cikin mazaje ba mai siffa irin tashi, sannan aka turo shi don ya zanto khatamul anbiya'i wa imamul mursalina, sannan al-Mukhtar kuma zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa, wa sahbihi da sahabbansa, sahabbai waɗanda suka yi zamani da shi suka yi imani da shi kenan. Al-athhar tsarkakakku, wal-akhyar zababbu. Abdullahi dan Mas'ud yace Ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani, yaga babu zuciya a ƙarshen zamani, yaga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zabe shi ya turo shi a matsayin annabin karshen zamani. Ubangiji ya sake bincika zukatan bayi, yaga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar sahabbansa, sai ya zabo su ya hada su suka yi zamani tare da shi, dan su aura a wajen shi ya aura a wajen su. Yo, annabi zai surkunta da mutumin banza? Ba zai yiwu ba. Zai aura a gidan mutanen banza? Ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam. Yadda ba zai ba mutum ba na gari ba, shi ma ba zai auro daga gidan ba na gari ba. Dan haka sai Allah ya zabi sahabbai din, zabi ne su ma daga Allah. Yadda At-Taura da Injila suka bada bushara ga manzon Allah, haka At-Taura da Injila suka bada bushara ga zuwan sahabbai su ma, cewa za su zo tare da annabi. Zalika masaluhum fit Taura wa masaluhum fil Injil. Masal ma'ana was, zalika wasfuhum fit Taurati wa wasfuhum fil Injil. Haka Allah siffanta su a At-Taura, haka Allah siffanta su a Injila. Wace irin siffa? Siffar da Qur'ani ya bayar, cewa ashiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Waɗannan kalmomin ma'anar da suke ɗauke da shi na siffanta sahabbai da siffofi na gari, haka yake cikin At-Taura, haka yake cikin Injila. An gane da kyau? Yace amma ba'du, bayan haka, fa inna ba'da ikhwani, wani sashi cikin ƴan uwana, sa'alani ya tambaye ni. Me ya tambaye ni? Ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam, in taƙaito wani adadi na hadisan hukunce-hukunce. Idan an ce hadisan hukunce-hukunce, wato abin da ya shafi hukunce-hukunce na fiqh kenan, ba abin da ya shafi aqida ba abin da ya shafi tauhidi ba. A'a, wani ne ya neme shi alfarmar, malanka taro mana takaitaccen littafi da ya kunshi wani adadi na hadisai da suke magana kan hukunce-hukunce, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen sallah, tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan mimma tafaqa alaihi al-imamani, amma karka ciro mana kowane hadisi sai hadisin da mutum biyu dinnan suka yi ittifaki akai, al-imam al-bukhari da al-imam muslim. Al-imamani cikin abinda shugabannin hadisi a zamanin su suka yi ittifaki akai, na farko Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari wanda ake kira Amir al-Mu'minin fil hadis, na biyu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi. Da ya tambaye ni in tara masa hadisin da malaman nan biyu suka ruwaito, fa ajabtuhu ila su'ali, fa ajabtuhu sai na ansa masa ila su'alihi zuwa gabin da ya nema, raja al-manfa'ati bihi, dan fatar mai yiwa Allah ya amfanar da wannan littafi. Sai ce wa as'alullaha an yanfa'ana bihi, muna roƙon Allah ya amfanar da mu da littafin, wa man katabahu ya amfano wanda ya rubuta shi, aw sami'ahu ko ya ji shi, aw qara'ahu ko ya karanta, aw hafizahu ko ya haddace, aw nazara fihi kai ko lekawa ya ciki, Allah ya amfane shi. Kaga nan duk ya game mu da addu'a gaba daya, shekara 800 da barin duniya ya game mu da addu'a gaba daya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zanto dan shi kadai akai, ba dan neman yadda wani ba, mujiban lil fawz ladayhi, ya zanto littafin zai gadar mana da dacewa ladayhi wurin Allah, fi jannatin na'im, cikin aljannan ni'ima, fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, shi Allah shine hasbuna, ya wadace mu, ba mu buƙatan wani banda shi kuma, wa ni'mal wakil, madalla da abin dogaro in ya zanto shine Allah. To kaga alƙawlin da yake wa littafin sa babu abin da zai kunsa sai hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito. Amma al-Imam az-Zarkashi, wani malami cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Imam Shafi'i, ya bi wannan hadisi daga farko zuwa ƙarshe, sai ya ga ba dukan su bane Bukhari da Muslim suka ruwaito. Akwai wani adadi wanda zaka samu Bukhari kadai ya ruwaito banda Muslim, akwai wani adadi wanda zaka samu Muslim kadai ya ruwaito banda Bukhari, wannan kuma gafala ce da mantuwa da ajizanci irin dan adam. Babu littafin da yake masumi sai littafin Allah, la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi, babu littafi kararre daga kowane irin kuskure ko mantuwa sai littafin Allah. Walau kana min inda ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira, to amma kaga kuskuren da ya fada ciki ba kuskure ne da zai sa a jefar da littafin ba, domin duka dai hadisan Bukhari da Muslim ne, za ka samu kila kashi 80-90 cikin 100 duk Bukhari da Muslim sun yi ittifaki, wani adadi ruwayar Bukhari kadai banda Muslim, wani adadi ruwayar Muslim kadai banda Bukhari, sakamako da na karshe hadisai ne ingantattu ana aiki da su, shikenan amfanin dara kasawa. Bayan kasawa kuma sai me? Kitabu taharati, wannan babi ne da ya shafi tahara. Idan an ce tahara shine yin amfani da ruwa dan gaba dan guda dan wato ainihin gusar da hadisi, idan an ce hadisi kuma shine abin da ke fitowa ta daya daga cikin kafofi guda biyu, ko ta gaba kamar bawali, kamar maziyi da waninsa, ko ta baya kamar bayan gida ko makamancinsa. Idan an ce tahara yin amfani da ruwa dan gusar da hadisi, hadisi kuma shine abin da muka ambata, ko yin amfani da ruwa dan gusar da khabasi, khabasi dattin da ya same ka daga wajenka wanda ba daga jikinka ya fito ba, kai ne kake tafiya sai ka taka fitsari ko ka taka bayan gida, yanzu wannan fitsarin da bayan gida da ka taka ya shafi jikinka, ba hali kai sallah sai ka gusar da shi, amma ba daga jikinka ya fito ba, tunda ba daga jikinka ya fito ba a kiransa hadisi, da daga jikinka ne ya zama hadisi, tunda daga wajenka ne ya zama khabas. An gane ko? Yin amfani da ruwa don gusar da wannan shine tahara, ko yin amfani da ƙasa a madadin ruwa kamar me kenan? Taimama. Da haka sai suke cewa tahara abu ne guda uku, alwala, wanka, wannan duk da ruwa ake yin su, ko abin da yake wakiltar su in sun gagare yiwuwa shine taimama, wannan shine me tsarki, duk inda aka ce tsarki wannan shine tsarki. Al-hadisul awwal, hadisi na farko, an amiril mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab radiyallahu an qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Wannan hadisi an karɓo shi daga Amirul Mu'minin sarkin mummune. Laƙabin sarkin mummune ana amfani da shi ne ga dukkan wanda yake mallakar daular musulunci. An gane ku? To amma farkon wanda ya fara amfana da wannan laƙabi shine Umar ɗan Khattab. Kafinsa Abubakar ba sa kiransa da sarkin mummune, sai dai suke masa ya khalifata Rasulullahi. Galibi haka sahabbai suke masa, ya halifan manzon Allah. Haka suke cewa da shi. Umar ya fara samun laƙabin Amirul Mu'minin. An karɓo wannan hadisi daga Amirul Mu'minin shine Umar ɗan Khattab. Abi Hafs, wannan alkunyarsa kenan. Abu Hafs. Hafs ɗaya ne daga cikin sunayen zaki. Akan ce da Umar Abu Hafs saboda jarirtarsa radiyallahu anhu. Amma ba wai dan yana da ɗa sunansa Hafs ba. An gane ko? Hafs ɗaya ne daga cikin sunayen zaki. Saboda haka Abu Hafs sarkin mummune Umar ɗan Khattab kenan, waɗansu kuma sun ce yana da ɗan sunansa Hafs. Waɗannan dai duk maganganu ne. Lafazin Hafs dai ana amfani da shi wajen suna daga cikin sunayen zaki. Umar ibn al-Khattab shine Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, Allah shi ƙara yadda a gare shi. Mutum na biyu cikin musulunci kenan. Idan ta fuskar falala, ba ina nufin ta fuskar musulunta ba, ta fuskar falala, Abubakar ne yaddar dukkan sauran sahabbai. Daga nan na biyunsa Umar ɗan Khattab, daga nan na ukunsu Usman ɗan Affan, sannan na hudunsu Ali bin Abi Talib. Guda hudun nan sun ɗara sauran duk gaba ɗaya falala cikin sahabbai, dan su suka dace da kasancewarsu halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ɗan Khattab yace, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naji manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa, innamal a'malu binniyat, sani dai kadai ayyuka binniyat suna tare da niyoyinsu. Innamal a'mal, sani dai kadai akan kirga ayyuka ne da sunan ayyuka binniyat yayin da suke tare da niyya. Wato kenan aikin da baya tare da niyya baya ansa sunan aiki. Ana kirga aiki a matsayin abin yin lada da sakamako a kai yayin da ya zanto akwai niyya tattare da aikin. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, kuma lallai sani dai kadai kowane mutum akwai abin da yake wa niyya. An gane ko? Kowane mutum akwai irin abin da yake fuskanta da niyyarsa. Wannan cewa innamal a'malu binniyat, ayyuka suna tare da niyya, galibin riwayar haka ta zo. Akwai waɗansu ruwayoyin innamal a'malu binniyati, sai a kawo lafazin niyya a matsayin mufrad. Akwai kuma waɗansu lafazin da suka nuna al'amalu binniyya, a kawo aiki kadai mufradi, sannan kuma niyya ma a kawo ta a matsayin mufradi. Abinda dai wannan ke tura nunawa, kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayyuka da mutum zai aiwatar, lalle sai yayi niyya cikin aikin nan kafin aikin ya zanto kalbabbe. To ita niyya tana da mafuskanta guda biyu. Mafuskanta ta farko, alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa. An gane ko? Alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa, ta yadda lokacin da kake sallah, ko kake azumi, ko kake karatun Qur'ani, ko kake ciyar da miskini, ko ka fitar da zakka, ko dukkan wani aiki na alkhairi, Ubangiji ta'ala ya duba zuciyarka kana yi ne dan shi kadai, baka neman yabon wane, baka neman kushe, baka jin tsoron kushewar wane. Wannan shine abin da yafi komai muhimmanci cikin aiki, ta yadda mai aiki zai fuskanci Allah kadai da niyyarsa, baya tunanin wani ya yaba masa. Yayin da ya aiwatar da alherin nan dan Allah, ko mutane sun kushe masa, ko sun zage shi, wannan baya dakushe masa niyyarsa kaza, baya dakushe masa himmarsa. To wannan bangare na farko kenan na niyya. Na biyu, sai bangaren niyya a fikihance, shine akan yi niyya dan a bambance tsakanin farilla da farilla, ko a bambance tsakanin nafila da nafila. Tamyizul ibadati ba'dihha an ba'd, rarrabe tsakanin ibadoji. yayin da ka zo yin niyyar sallah azhar, zuciyarka ya zanto azhar din ka niyyata. Inda za ka zo ka yi azhar amma zuciyarka ka niyyaci la'asar, shin wannan azhar din za ta karbi kenan? Ba za ta karbi ba. Ko da ka yi aikin tsakaninka da Allah wannan daban, amma a fiqihance sallar ba ta yi ba. Kun gane wannan da kyau? Kaga kenan tsakanin azhar da la'asar dukkaninsu salloli ne da ake raka'a hudu, kuma dukkaninsu bayan rana ta bar tsakiya, duk da cewa akwai bambancin lokaci wajen shigowa, lokacin azhar na fara zuwa kafin la'asar. Amma dai abinda nake so in kai gare shi, raka'a hudu ake yi. Karatu a sirrance, biyun farko fatiha da sura, biyun ƙarshe fatiha kadai. Siffar sallar azhar ba bambanci da sallar la'asar. Abinda ke bambanta su shine me? Niyya. In ban da niyya ba abin da ke bambanta tsakanin azhar da la'asar. Ashe kenan ka ga niyya a fiqihance gudunmawar da take bayarwa bambanta tsakanin ibada zuwa ibada, bambanta tsakanin nafila zuwa farilla, bambanta tsakanin wannan farillar da wannan farillar in siffarsu ta zanto iri ɗaya. Haka kuma bambanta tsakanin nafila da nafila in siffarsu ta zanto iri ɗaya. Yanzu misali, za ka zo tahiyatul masjid, za ka yi raka'a guda biyu, ba haka ba ne ba? Haka idan ka zo za ka yi raka'a tanar fajiri, raka'a guda biyu, raka'o'in nan guda biyu, wannan raka'a biyu ce, wannan raka'a biyu ce, wannan nafila ce, wannan nafila ce, wannan karatunsa a sirrance, wannan ma karatunta a sirrance, ba haka ba ne ba? Ka rana uku za ka yi raka'o'i guda biyu na bayan tawafi, ko da yake wannan ba farilla ba ne, duba da cewa tana da ƙarfi da alaƙa ta da tawafi. Amma dai bar waɗancan guda biyun tsakanin raka'atan alfajr da tahiyatul masjid, me zai bambanta maka tsakanin su? Niyya. Niyya kuma a wani lokacin kuma da lokaci, tun da raka'atan alfajr ga lokacinta. Amma misali, sai ka zo ka ganni da rana na zo na yi raka'o'i guda biyu, ka ce tahiyatul masjid kai, na iya ce maka raka'atan alfajr ce na rama, za ka ce ba ta yi ba? Kaga ba za ka ce mun ba ce ba, ba za ka yi wannan gangancin ba, ba za ka yi sauri ba. Koya dai za ka bincika kafin ka ce ba ta yi ba. To a takaice dai abinda nake so in kai gare shi, shi yasa niyya malamai guda biyu suke magana a kanta, malaman tauhidi da malaman fiqihu. Su malaman tauhidi bangaren da suke kallo alaƙar mai aikin da wanda ake bautatawa shi ne Allah, kai mai aiki lokacin da za ka yi danwa kai, to wannan malaman tauhidi suke magana a kai. Duk inda ka ji malamin tauhidi ya littafin tauhidi ya yi maganar niyya, nan ya kalla ba ruwan shi da bambanci tsakanin farilla da nafila, wannan duk can gurin sai ka koma babun fiqihu. Idan kuma ka zo ka samu malaman fiqihu suka yi maganar niyya, kokarin raba tsakanin aiki da aiki, farilla da nafila, ko nafila da nafila, ko farilla da farilla, wannan shi suke kokarin su yi magana a kai. Shi yasa ta iya yiwuwa sallah ta inganta a fiqihance amma ba ta karɓu ba a wajen Allah. Mutum ya zai sallah azhar raka'a hudu, kuma lokacin da zai yi ya niyyaci azhar, kuma ya raka'a nan guda hudu yadda ake bukata, ba komai a daidai lokacin da ake bukata, a fiqihance duk malamin fiqihu zai zuci sallah ta inganta. Sahhat salatuku, lakin tati mas'alatun ukhra, hal hadhihi salatu maqbula, wannan fananzuru fi ma bainahu wa bain khaliqi, shin sallah ta karbu sai a ce a tsakanin shi da ubangiji, kuma lokacin da ya raka'a hudu din nan yini ya ci azhar ce zai yi, wannan a fiqihance ta yi, amma shin sallan nan yayi don Allah ya bashi sakamako, ko yayi dan ganin idan wane? Idan yayi domin ganin idan wane fa, sallah ta karbu kenan? Ba ta karbu ba. Ta inganta ta fuskar fiqihu ya sauke farilla, amma ba da lada a wajen Allah tunda bai bi dan Allah. Fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. A fiqihance ta inganta, a aqidance sallah ba ta karbu ba. Shi yasa dole in ba tauhidi ba abin da ke karbu. Innamal a'malu binniyat, sukan ce muqaranatul jam'i bil jam'i, ko muqabalatul jam'i bil jam'i tattazil qismata ahadan. Tunda aka kawo al-a'mal cikin jam'i, an-niyyat cikin jam'i, wannan ke nuna kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun ayyuka sai ya samu rabansa na ɗaya cikin ɗaiɗaikun niyyoyi. Kowane aiki sai ka masa niyyarsa. Ba ka iya haɗa ibadoji guda biyu ka yi musu niyya ɗaya ya zanto sun karɓu. Haka waɗansu malami suka tafi suka ce dan annabi qabala al-jam'a bil jam'a wa muqabalatu al-jam'i bil jam'i tattadu al-qismata ahadan. In ka hada jam'i da jam'i, idan aka tashi rabo sai ɗaya ɗaya a raba ɗaya ɗaya, aikin nan ya samu niyya nan, aikin nan ya samu niyya nan. Da an ce al-amalu bin niyya ka'idun kulli ayyuka uku, kai musu niyya ɗaya ta karɓu. Da wannan ne suke cewa mace ce mijinta ya kusance ta, yanzu me ya wajibi akan ta? Ba wankan janaba ba, kafin ta yi wankan janaba sai kuma jinin al'ada ya zo, kaga za ta dakatar. To bayan jinin al'ada ya yanke mata, wanka nawa za ta yi? Ɗaya ko biyu? Waɗansu suka ce ta yi niyya ɗaya sai ta yi wankan nan, ta yi niyya ɗaya ta yi wanka ɗaya, a cikin niyyarta ta niyyaci tsakaninta da Ubangiji za ta wanke janaba, ta wanke al'ada, shikenan sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar. Kun gane wannan? Waɗansu suka ce a farko ta fara yin wankan janaba, bayan ta ƙare ta sake niyya, kuma ta sake yin wanka kuma na yanke jinin al'ada. Saboda mai annabi ya ce al-a'mal, ya kuma ce mai an-niyyat, yadda ya kawo ayyuka ɗin a jam'i haka ya kawo kuma niyya kuma a mai a jam'i. Muqabalatu al-jam'i bil jam'i tattaqdu al-qismata ahada. Wannan ke da yafi ƙarfi tsakanin maganganun guda biyu, tsakanin wanda suke cewa wanka ɗaya za ta yi kawai, shikenan magana ta ƙare, idan ta yi niyya ba ta wadatar ba, ta ce wanka ɗaya za ta yi, da wanda suke ganin wanka biyu za ta yi. Maganganu ne, kowanne yana da ƙarfinsa, amma a gaskiyar al'amari magana idan ta yi niyya ɗaya ya wadatar. Ta yi niyyar wankan janaba da haila nan take, ta yi wanka ɗaya, shikenan ta riga ta gama. An fahimta ko? Saboda ayyuka guda biyu idan siffarsu ɗaya, idan kai musu niyya ɗaya suna ɗaukuwa. Akwai irin wannan kuma a cikin ibadoji masu yawa, wanda kuma su fuqahawa sun yarda da su. Suka ce kai ne ka zo ka samu limami yana cikin ruku'i, ka shigo masallaci za ka bi wannan limamin jam'i, yanzu kai kabbara guda biyu ce a kanka. Na farko mai takbiratul ihram, kabbaran shiga sallah. Na biyu kuma wace kabbara? Ta tafiya zuwa ruku'i. To idan ka ce sai ka tsaya kai wannan kai wannan, kar ka ɗauki lokaci da yawa. Suka ce kawai kana shigowa da niyyar shiga sallah, Allahu akbar, kawai ka shiga ruku'in ka haka, kai kabbara ɗaya ta ɗauke maka ɗayar. Kai kabbara ɗaya ka niyyace su a zuci, wannan takbiratul ihram ce, kuma ta bin ta ruku'i ce. Yayi, ina fata an bayyana. Yayi, an gane ko? Kamar kai ne ka shigo masallaci, ka riga ka tabbatar ana tayar da sallah ƙarfe 5:10, sai ka shigo ƙarfe 5:05, baka yi rak'atan al-fajr ba a gida, yanzu kuma ga tahiyatul masjid, ga tahiyatul masjid, ga rak'atan al-fajr, abu nawa kina ganka? Biyu. Lokaci ba zai yalwace ka ba, kai rak'atan al-fajr ka zo kai, ai kai tahiyatul masjid ka zo kai rak'atan al-fajr, shikenan sai kai rak'atan al-fajr da yi tahiyatul masjid ta dauke maka ita. Ba sai kai wannan kuma ka zo ka sake yin wannan ba. Kun fahimta da kyau? Ha, kuma idan ka zo masallaci rak'atan tahiyatul masjid na kanka, kana shirin za ka yi, sai ka ga an fara iqama, sai ka shiga farilla, farillan nan ta dauke maka, farilla ta dauke maka komai tahiyatul masjid, ba sai an yi sallama kuma ka zo ka yi tahiyatul masjid ba, ta dauke maka. To da akwai ɗaiɗaikun abubuwa da dama waɗanda irin wannan na shiga a ciki. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Lalle kowane mutum abin da yake niyyata yana tabbata gare shi, abin da yayi waniya shi zai samu. Li kulli mar'in lam dinnan lamul mulk kenan, yana mallakar abin da yayi waniya, lahu ma nawa kenan, abin da duk yayi waniya to ya dace da shi. An gane ko? In yi niyyati farilla to yana da ladan farilla, in yi niyyati nafila yana da ladan nafila, in yi niyyati sallah kowace iri ce yana da sakamakon ta kenan. To da wannan ne kuma suke kafa hujja kan halaccin cewa kai mai nafila ya halatta ka bi mai farilla, kai mai farilla ya halatta ka bi mai nafila, kuma kai ne ka zo masallaci baka yi azhar ba, ka shigo za a yi la'asar, ya halatta ka bi limamin nan da niyyar azhar shi yana la'asar. Wa inna ma li kulli imrin, shi ya yi niyyar la'asar ya samu, kai ka yi niyyar azhar ka samu. annabi ya ce duk kuna da hakuri, kowane mutum yana da abin da yawa niyya, ya halatta kowane mutum yana da abin da yawa niyya, shi yana faru la kai kana nafila, laka ma na wai wala hu ma nawa, abin da kani ya tana ka ne shi ma abin da ni ya tana shi ne. An fahimta ku? Wannan yana shiga babuka da dama. Kuna da hadisin Yazid bin Ma'an ko Ma'an bin Yazid, mutum ne ya fitar da zakka, kaga kaida zakka ba za ka bai wa ɗanka ba, tunda wajibi ne ciyar da ɗanka. Sai ya fitar da zakkar wurin masallaci, ya zo kawo masallaci ya ce wa wani bawan Allah ka raba wa mabukata. Ɗansa ya zo sai ya ga yana da bukata, ɗan wanda ya fitar da zakkar sai ya karɓa. Da ya karɓa sai ya tafi gida da ita. Sai uban ya ga kuɗin ya ce lalle wannan irin kuɗina ne da na kai zakka masallaci, je ka mayar talakawa za a baban da kai, ya ce ba zan bayar ba. Na ɗauka ya zama nawa. Sai suka garzaya wajen annabi don annabi yanke musu hukunci. Sai annabi ce laka ma da waita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Kai abinda kai wa niyya na zakka ya halatta, kai kuma abinda ka karɓa ya halatta. Shikenan laka ma na waita wa lahu wa innama li kulli mri'in. Da magana ta riga ta kai. Kun ga waɗanda suke cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba. Mai farilla ba zai bi mai nafila ba. Wato wannan ita kanta wato kamar da awace mutum ya yi. Idan ka ce ba zai bi ba, daidai ki da ka ce bai halatta ba. To da awarka ta rashin halacci, idan abu bai zama halal ba ya zama mai kenan haramun. To asalin abu yana kasancewa ne halal. In kai da awar haramci sai a ce kawo dalilin da ya nuna haramci. Yanzu duk wanda ya ce mai farilla ba zai mai nafila ba sai a ce shikenan kawo dalili daga annabi da ya ce kar a bi. In baka kawo ba kyale mutane su bi, in ka kawo a karba hatu burhanakum in kuntum sadiqin. In ba haka ba kai da awa ne ta khilafal asl. Al asl shine al jawaz. Faman idda khilafal asl fa alayhi bid dalil. Duk wanda ya da awar kishiyar asalin da ake kai sai a ce kawo hujjarka. Haka ka'idar take a shari'a. Mas'aloli da dama kuma sai ka samu tsakanin fuqaha'u, wato akwai tufka da walwala. Kuma abinda yake kawo tufka da walwala shine kyale nassin hadisin annabi gefe guda mutum ya koma ijtihadi. Yanzu misali ga mas'aloli guda biyu. In kana karanta askari, jiya muke tattaunawa da wannan sai uwa, in kana karanta askari sai ka zo wani wuri da ake cewa wai idan ka samu ruwa koko guda uku ne ko hudu ne ko biyar, akwai dai koko guda biyar na ruwa. Daya daga cikinsu akwai najisa, sauran ko ba najisa. To kuma sai fashtabaha alaik, sai ka kasa gane wanne ne mai najisa wanne ne mara najisa. To wai sai ka yaya? To kaga sai suke cewa ka ɗauki wannan ka wanke wannan ka ɗauki wannan ka, duk wannan wanke-wanken da za ka yi ƙarshe sai ka ga akwai tufka da walwala a ciki. Domin matuƙar wannan akwai najisa wannan babu. Har ya kai matsayin da na kasa gane wanne ne mai najisar wanne ne mara ita, to najisar nan ta zama kaɗan ba ta gayyara ruwan ba ta fuskar launi ko ɗanɗano ko me ko shaƙensa. Tunda ko najisa ba ta kai ƙarfin ta canja launi ba ko ɗanɗano ko shaƙe, ashe ruwan yana nan baƙin ala taharatihi wa bitali jazali ana usalli bihi ana tawadda bihi. Maganar kuma yanzu in ce wayan wanke wannan wanke wannan duk bata taso ba, dan saboda me? Idan ka koma halari kuma sai a ce dole sai in najasa ta canja ruwa bima ya fariquhu ghaliban, dole sai in ya canja launuhu aw tamuhu aw ra'ihatu bima ya fariquhu ghaliban, to sannan ne zai zama najasa. In ba haka ba ko bai zama najasa ba, to kaga wanda ya zama tufka da walwala ke. Dole sai da mu koma kan maganar mai halari, wacce maganar mai askar kaga sai kyale take. To kuma sai su zo su ce masbuki ba zai bi sallah ba, masbuki ba za a bi shi ba sallah ba, ba a bin masbuki sallah. Waye masbuki? Mutum da ya zo ya samu raka'a biyu tare da liman, liman ya sallama ya tashi zai cika wata biyu, kai ka shigo suka ce ba za ka bi shi ba. Amma nan take kuma idan ka je wuri sai suke kawo wata mas'ala cewa wai mutum ne yana sallah tare da jama'a ya yi raka'a uku tare da su, yana cikin ta hudu sai wani ya zo ya shiga tare da su. To da ya shiga tare da su, wannan da ya shiga ba zama masbuki ba, sai arwallan limami ta warware. da ya tashi jawowa sai jawo wannan ya ci gaba da yi wa mutane sallah, to wai sauran yaya za su yi? A'a, to yanzu wannan wanda aka jawo waye shi? Masbuki. Kuma sun ce ya halatta a bi shi, amma yanzu rigimar da ake wai yaya sauran za su yi? Sun nuna ya halatta kenan, shi ku wannan mutumin ya zo mai masbuki. To haka da haka idan wannan nususul fiqhiyya sai mutum yana karanta su a natsi da wayewa da kaifin hankali, in ba haka ba sai mutum ya bata lokaci ko bai fahimci addini sosai ba. Maganganun da malaman fiqhi suke sai kana da makamashin fahimtar yaran su, in ba haka ba sai mutum ya kasa fahimta. To kaga dai masbuki ya halatta a bi shi. Yanzu kawai abinda za ku ce me ya ya kamata waɗannan su yi, yadda ya kamata waɗannan su yi shine shi yanzu ka a farko ce a wurinsa, idan ya zo ya yi sajadu zai sake tashi ne ya kawo mai ta biyu, lokacin da ya tashi su sai su zauna, yana miƙewa su ba za su miƙe ba, sai su zauna, sai ta jiransa a zaune har ya gama rakawoyinsa, ya zo ya zauna ya yi tahiyya ya sallama, sai su sallama bayansa. Da annabi ce za sallama al-imamu fa sallimu, yanzu bai sallama ba, dan me za su yi? Dole su jira shi zo kare, ba kuma za su bi shi su cigaba da ibadun da su sallar su ta kare, sallar shi ta yi kuma ta su ta yi, domin wa inna ma li kulli mar'in ma nawa. Fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Manzo Allah ce fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wannan jumla ce shartiya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, kaga jawabu sharti ya zanto daidai da jumlatu sharti, an gane ko? Ma'ana fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jaza'an wa sawaba. Dukkan wanda niyyarsa wajen yin hijira ya zanto dan Allah ne kuma dan koyi da manzon Allah, wannan shine niyyarsa, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to hijirar za a bashi samakamako irin na wanda ya hijira dan Allah kuma ya hijira kan sunnar manzon Allah. Ba wai ana nufin yayi niyya dan Allah dan manzon Allah ba, a'a, ana niyya ne dan wa? Dan Allah shi kadai, ba a yi niyya da manzon Allah. Dan wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisin lahuddin ala lillahi dinul khalis, duk ibada dan Allah kadai yake, da niyya dan Allah kadai. Amma ana nufin hijratuhu ila Allah wa rasulihi, manufar niyyar, manufar hijirarsa shine dan bin umarnin Allah da biyayya ga manzon Allah, wannan shine niyyarsa wajen yin hijira. To sakamakon za a bayar ga wanda yi aka irin tanadin da aka yi wa wanda ya hijira dan Allah bisa da sunnar manzon Allah, shine irin sakamakon da za a bashi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, wanda ko hijirarsa ya zanto yayi ne dan wato ainihin duniya da zai samu, ko wata mace da yake bukatar ya aure ta, to hijirarsa dai tana komawa ne zuwa ga manufar hijirarsa. Sakamakon da za a bashi ya danganci manufarsa, idan yayi manufarsa dan Allah dan raya sunnar manzon Allah sai a bashi sakamako, idan yayi manufarsa dan wani abu na duniya kuma, to shikenan sai ya zanto ba da ladan komai a wajen Allah. Wannan abin da ya nufa ka in ya samu shikenan, in bai samu ba kaga ya rasa rikafi. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku da malamai ke cewa akan su aka gina dukkan hukunci-hukunci, da wuya ka samu wani hukunci da bai shiga karkashin waɗannan hadisan ba. Wannan hadisin da shi da hadisin Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, da hadisin Aisha, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wadansu suna ƙara musu na hudu. Hadisin wato Tamim ibn Dari, wato Ad-Din an-Nasiha, wadansu ma su ƙara musu hadisi na biyar banda shi. Haka dai wadansu zababban hadisi wadanda suke sanar cikin Jawami'ul Kalim, kalmomi na manzon Allah da suka tara hukunce-hukunce masu yawa sai su abin nan dinsu. To da haka dai wannan hadisi na nuna dukkan aiki sai in mutum ya yi shi dan Allah ne, sannan Allah zai karba. In mutum bai yi aiki dan Allah ba, Allah ba zai karba ba. Duk aikin dariya ta shiga ciki, to Allah ba zai karbe shi ba. Aikin da ya tashi da ciki shine mutum yayi dan saboda mutane su yaba masa, to wannan Allah ba zai karbi wannan aikin ba. To sai dai anan gurin suna cewa ita riya din nan za ta iya zama a matakai guda uku. Mataki na farko, ya zanto mutum tunda zai fara aikin dama yayi ne dan Allah kuma domin wani, ma'ana yana so ya sauke faran kuma nan take yana so wani ya yabe shi. Yanzu riya ba ta shiga ba tun daga farkon aiki, to kaga wannan aikin ya zama rusasshe kenan a wurin Allah ba ya da lada. Dan ka'ida shine man amala amalan ashraka fihi man yaghairi taraktuhu wa shirkahu, hadisul qudusi. Dukkan wanda ya aiki ya hada wani tare da ni sai in kyalewa wancan din. Kai kana son ka soke farin Allah kuma nan take kana so wani ya ba maka, to mutum dai ba ya da lada wajen Allah kenan. Ko mutum ya fara aikin dan Allah sai riyar ta fado a tsakiyar aikin, an gane ko? Ya fara aikinsa dan Allah yana cikin yi, sai kuma ya ga wani, sai kuma niyyar ta canja, ta zanto yana bukatar yabon wancan. Kaga asalin aikin dan Allah ya faro shi, riyar ta samu aikin ne a cikin tsakiya. To irin wannan in mutum ya yi kokarin ture riyar, ya yi fada da zuciyarsa al'amaratu bisu, har ya ci nasara ya sake koma kan ikhlasinsa na farko, to duk malamai sun yi da aikinsa ya tsira. Amma in riyar ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen aikin, to ya matsayin wannan aikin? Sai malamai suka ce mu kalli aikin, idza kana akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi fasada al-amal, wa idza kana akhiruhu lam yakun muta'alliqan bi awwalihi falahu ma nawa. Kenan ya shiga ciki. Idan ƙarshen aikin yana da alaka da farkonsa, to kaga wannan ƙarshen da riya ta shiga ciki zai rushe kuma ya haifar da rushewar ina farkon. Amma idan ƙarshensa daban farkonsa daban, ƙarshensa ba ya da alaka da farkonsa, to wannan na ƙarshen dai da riya ta shiga ciki ya rushe, wancan na farkon kuma da bata riga ta shiga ba yana nan lafiya. Misali Ramadana, idan kai azumi 15 ko 20 kana yi dan Allah, goman ƙarshe sai ya kasance riya ta shiga ciki. Kaga mutum yana da azumi 20 da babu riya, wancan na ƙarshe goma fa sun rushe tunda riya ta shiga ciki. Saboda azumin yau baya da alaka da na gobe, na gobe baya da alaka da na jibi. Dan azumin yau ya lalace baya nuna kuma na jiya ya lalace, na jiya yana nan lafiyar sa kalau. Amma sallah misali, idan mutum ya raka'o'i guda uku yana hudu, yana cikin ta hudu, sai ta hudun nan sai riya ta shiga cikin ta, kaga ta lalace. Lalacewar ta za ta shafi mai hatta ukun farko, tunda babu yanda za a yi ukun nan su tsira sai in ta hudun ta je lafiya. Domin da mutum zai zo cikin sallama sai arwalarsa ta warware kafin ya sallama, bayan ya kammala karatun tahiyya sallarsa ta lalace. Lalacewar raka'a ƙarshe ya haifar da lalacewar dukkan raka'o'i. Haka ma da mutum zai ware wani abu na zakka naira 5,000 yana rabawa jama'a, 3,000 duk ya bayar ikhlasi ya shiga ciki, na hudu sai wani ya ganshi ce kai wani ba dama ba kana taimakawa bayan Allah, sai ya ji daɗi sai riya ta shiga cikin 2,000 ɗin ƙarshe. To kaga wannan 2,000 na ƙarshe su ne suka lalace, ma'ana dai lada ba zai samu ba kai, ya sauke wajibi amma ba lada. Amma 3,000 sa na farko sun tsira, dan wannan baya da alaka da wannan. Wato dai dole ibadoji akwai wanda yake akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi, akwai wanda akhiruhu kuma ghairu muta'alliqin bi awwalihi, dole mutum zai kalle shi ta wannan. Amma dukkan wanda ya yadda dama shi can aikin dan wani yayi ba dan Allah ba, to shine Ibn Rajab yace wannan musulmi ma ba zai wannan ba, duk wanda kaga wannan kuma ba musulmi bane. Ke zanto da a ce ba kowa ma kila shi ba zai sallah ba, amma da ya ga mutane sai yayi, to gaba ɗaya ba Allah yayi wa ibada ba waɗannan mutane yawa kenan. Amma wanda inda ba mutane ma zai yi, sai dai kila zai fi kyautatawa inda mutane, to kaga nan riya take shiga, an gane ko? Ko ba kowa zai sallah, ko shi kadai ne ya riga yana ji a jikinsa cewa wajibi ce a kansa, amma ya dan kyautata ta da ya ga mutane, ta yadda in ba mutane zai yi ta a gurguje, da mutane kuma ya yi ta a gyare, to wannan shine riyar tashi da suke kira. To wannan matsayinsa ba musulmi ba, za ka ce ba musulmi bane, ba musulmi ne, amma aikin da wannan riyar ta shiga ciki ya rushe baya da ladansa a wurin Allah. Wancan ko wanda kwata-kwata ma da ba mutane ba zai aikin ba, sai da ya gansu yayi, to gaba ɗaya ba Allah ya wa bauta ba. An gane ku? Allah ya tsare mu. Hadisi na biyu, an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, la yaqbalu Allah salata ahadikum, Allah baya karbar sallan dayanku, idza ahdasa, idan ya fitar da hadasi, idan yayi kari, mutun yayi fitsari, ko yayi tusa, ko yayi bayan gida, ko mazi ya fita daga jikinsa, ko wadi ya fita daga jikinsa, daidai daga cikin hadasi ya fito daga jikin mutun, Allah ba zai karbi sallarsa ba hatta ya tawadda, har sai yayi alwala. Har sai yayi alwala, wato la yaqbalu Allah, la din nan nafiya ce, shi yasa fi'li mudari'i sai zanto marfu'i, la yaqbalu Allah. Da an ce la yaqbalu Allah sai zanto la ce nahiya, wadda take hani. An gane ku? Amma tun da aka ce la yaqbalu, to ya zanto la ce nafiya. To a cikin larabci kuwa, tsakanin annafyu da annahyu, wanne ne fi karfin ma'ana? Ma'ana kore abu a ce babu shi gaba daya, da kuma a hana ka a ce karkai, wanne ne fi karfin ma'ana? Hani ko korewa? Korewa, korewa ya fi karfin ma'ana, domin korewa yana nuna abin gaba daya babu shi. Hani kuwa tunda aka hana ka, kila akwai kai ne aka hana kai kadai, wannan baya nuna an hana wani kuma. An fahimta ko? La yaqbalu Allah, wato korewa ne gaba daya. Gaba daya Allah baya karbar sallar daya daga cikin ku, matukar hadasi ya fito daga jikinsa, hatta ya tawadda, har sai bayan ya faru, to alwala ta riga ta warware kenan. Dama ko da ahlar ya kace shi abinda ke warware alwala ya ba bai na guda biyu, ahdasun da kome asbab. Ahdas wato jam'i ne na hadas, shine duk abin da yake fitowa daga gaba ko baya kamar yadda muka faɗa. Asbab sababi, wato shi ba shine hadasin ba, amma zuwan sa na iya haifar da faruwar hadasi. Shine kamar shafar mace, shafar mace ba shine hadasin ba, amma idan ka shafe ta mai yiwa zaka ji daɗi har mazi ya fita, kaga fitowar mazi hadasi ne. Ko barci, mai yiwa kana barcin nan mutum zai iya yin tusa, kaga barcin ba shi ya warware alwala ba, shi sababi ne na mai na warwarewa. In mun bi ra'ayin wancan na mai ahlari, asbabun wa ahdas kenan, ahdasun wa asbab kenan. An gane ku? Da sauran abubuwan da suka kididdiga a matsayin wato sababi, kamar suma, suman ba shi ke warware alwala ba, amma idan ya faru mutum zai iya yin bawali ma ba tare da ya sani ba, wani abu na iya fitowa daga jikinsa ba tare da ya sani ba. To shi yasa sai suka sa masa suna sababi, ba sai shi shine hadasi din ba. To tunda yadda kake tsammanin ya iya fitowa, to ai kuma ya iya yiwuwa wannan abin ya faru kuma abin bai fitowa. An bayyana ku? Misali, lalle ne dan mutum ya shafi mace kuma sai mazi ya fito daga jikinsa? Ba lalle bane ba. Ta yi waye shafe ta, ya fito ta yi waye shafe ta, kuma zai bai fito ba. Ashe wajabta warwarewar alwala da sababi kadai akwai nazari ce. Hadasi dai kan karraga shi dukkan wani sababi, to sai in wani nassi ya tabbatar da shi sannan sai mu tabbatar da shi. In nassi bai tabbatar da shi ba, kar mu ce faruwar sababin nan kadai zai warware alwala. Misali, ya tabbata cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, akan yi kiran sallah, kafin ya fita masallaci sai ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sannan ya fita masallaci ba tare da ya sake alwala ba. Ya taba jikinta ko bai taba jikinta ba? Gaskiya bai sake alwala ba. Ashe sababin nan kadai, sai in abinda ake tsammanin zai ya faru ya faru, sannan alwala ta warware. Amma in bai faru ba, alwala tana. Da haka taba mace kadai ba ya haifar da warwarewar alwala, sai fa in tabawar da kai mata ya jawo maka har fitan mazi daga jikinka, to wannan sai ya zanto mun wajabta maka alwala saboda fitan maziyi ba dan taba matar ba. Amma ka taba ta ba abin da ya faru, maziyi bai fito daga jikinka ba, ba wani hadisi da ya fito daga jikinka, a rawallaka tana nan sai ga tafiyar ka musallaci. An gane ku? Duk babu wani makasar in kasa da lazzata in yayi nufin jin daɗi walam yajidha, ma'ana in mutum koda nufin jin daɗin yayi ya samu jin daɗin, bai samu jin daɗin ba ne da alwala. Wannan akwai zafafawa da yawa cikin wannan fatawar, gaskiya akwai zafafawa. Hadisin Annabi dai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sunbaci matarsa kuma ya tafi sa masallaci ba tare da sake alwala ba. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ko ba a kirga wannan a matsayin kususiya nan ne, ba kususiya bane ba. An gane ko? Allah ya ce la yaqbalu Allah, me ake nufi da la yaqbalu Allah? Ma'ana dai aikin nan bai inganta ba. Sallar bata inganta ba gaba ɗayan ta tunda babu alwala a cikin ta. Al hadisu salis, hadisi na uku, ana Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum. An karbo hadisi daga wannan sahabbai guda uku, Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abu Hurairah da Aisha, Allah shi kare da gare su. Qalu, su ukun sun ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, azaba ta tabbata ga dugadigan daga dugadigan da ba a wanke su, minan nari, azabar wuta. Ma'ana azabar wuta ta tabbata ga dukkan diddigen da ba a wanke shi sosai idan an zo alwala. Al-aqab jam'i ne na aqib, idan an ce aqib shine diddige, nan gurin mu'akharul qadami kenan, shine diddige. To waɗansu sukan yi sakaci idan sun zo alwala, ba sa zura ido su sanya lura su ga ko ina ruwa ya taba, wajen gaggawa su wanke nan gurin su bar nan gurin. To duk inda ba a wanke din nan ba, gashi Annabi na barazana da cewa za a yi wa mutum azaba da wuta a gobe kiyama. Waɗanda su ka'idarsu cikin alwala ba sa wanke wannan, shine Annabi ke nufi da wailun lil aqabi minan nar. Alwail ana nufin azaba, kalima ce wadda ake amfani da ita don nuna isar da sako na azaba. Shine suka ce masdarun la fi'la lahu min lafzihi, mazdari ne da baya da fi'ili daga cikin lafazinsa. An gane ku? Wato kenan dukkan ana sai idan mutum ya zo alwala, dukkan wurin da wankewa ake yi ka sa himma ka wanke shi, dukkan wurin da shafa ake yi kuma shi kenan sai ka shafa ka wuce. Amma wurin da ake wankewa sai ka zo ka shafe shi ba tare da ka wanke shi ba, ma'ana ba tare da ka zuba masa ruwa ba, to ana jin tsoron wannan hadisi ya fada kan mutum. Malamai suka ce shi wannan hadisi duk da yana magana akan diddige da ba a wanke ba, amma ba yana nufin nan kadai ba, duk ma inda mutum bai wanke ba, inda wurin wankewa ne, to ana jin tsoron wannan barazana ta wannan hadisi ta shafe shi. Allah ya tsare mu. To da haka wannan ke nuna mana ɗaya daga cikin mas'aloli masu muhimmanci tsakanin sunna da shi'a shine wajibcin wanke kafa cikin alwala. Tunda Annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar, al-aqab ina nufin digadigin da ba a wankewa, wanda ruwa bai wadace su ba. Su ko shi'a ga ka'idar su suna shafa kafa ne, ba sa wanke kafa. Duk idan kaga mutanen Iran suna alwala, za ka samu haka suke shafar kafar su. Sawa'un da huffi akan kafar su, ba huffi akan kafar su, shafa suke, ba sa wanke kafa. Duk inda ka ji game da shi'a a duniya, ko a Lebanon, ko a Iran, ko a Kuwait, ko a Saudiya, duk inda ka gan su haka suke shafar kafa suke, ba sa wanke ta. To hujjarsu, tunda muna da burbushin shi'a a nan kasar, za su iya kafa ma hujja da fadin Allah ta'ala, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Akwai wa arjulakum ila al-ka'bayn, akwai qira'ar wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ko wace qira'a ce tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To idan ka dauki qira'ar wa arjulakum, sai zanto hukuncin kafa shine a wanke ta, dan ka karanta bin nasbi, wanda sai zanto ma'tufun ala maza, faktilu wujuhakum wa aydiyakum, kaga duk al-ghusl kenan,
ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, sai zanto dukkan ma'tufun 'ala al-wajhi ma'tufun 'ala ar-rijlayn wa hukm al-wajhi war-rijlayn al-ghasl.
To su sai su dauki daya kira'ar wanda ita ma tabbatacciya ce, kira'ar wa arjulikum ila al-ka'bayn. Sa'ilin nan sai zanto kalman arjul ma'tuf ne 'ala ru'us, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sai zanto aya tana nufin ku shafi kawunanku da kafafunku, sai zanto za a shafi kai kuma za a shafi mai kafaki, sai ya fake da wannan, wannan kuma kira'a ce tabbatacciya. Kaga idan aka kawo maka wannan sai kaga mutum akwai wani bangare na sallamawa ta tare. To amma yadda malamai suke fuskantar da wannan suka ce wannan kira'a ce, wannan kira'a ce, Qur'ani shi kadai gundarinsa, ba za mu iya fahimta fasararsa ba sai mun koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da muka koma zuwa ga hadisan manzon Allah, sai muka samu annabi ya wanke kafa, annabi kuma ya yi shafa ga kafa. Yaushe ya wanke kafa idan babu huffi tare da shi? Yaushe ya shafa akan kafa in akwai huffi? Da haka afadatul qira'atani al-hukumaini, qira'o'in guda biyu sun ba mu hukunci nawa? Biyu. Hukuncin wanke kafa lokacin wankewa, hukuncin shafar kafa lokacin mai shafa. In ka dauki wanki kullun, ya zanto ka saba ma sunna kenan. In ka dauki shafa kullun, ka saba ma sunna. Sai ya zanto mazhabin ahlus sunna shine, idan yanzu kai alwala zaka tafi office, zaka tafi aikin ka da safi, kai alwala daga gidanka, kai sallan walaha, sai ka sanya safa ko huffi. Dan shi abinda ake kira huffi, dukkan wani abinda ka sa wanda ya rufe maka idan sawu, wanda nan shine idan sawu, duk abinda ya wuce nan, ya wuce idan sawu, sawa'un takalmi ne na roba, takalmi ne na fata, huffi aka sa masa suna, safa ce. Matukar kayi alwala ka sa shi, sai alwalarka ta warware, sai ka zo za ka sake alwala lokacin azhar dan kai sallah. To komai za ka yi na alwala, idan ka zo kafa ba dole ba ne sai ka cire ka wanke, sai ka yi safa a kansa shi kenan. Ko safa ce, ko takalmin roba ne, da fata aka yi shi, da roba aka yi shi, da auduga aka yi shi. Maganin cewa huffi sai ya zanto na fata, kuma kare zanto ya huje, kare ya yi menene, ko ma mai yi, ba dai ya rufe idan sawu ba, ka yi shafa a kansa haka. In za ka yi sallar takalmin sai ka yi shafa a kansa. Kun gane wannan da kyau? To kun ga kenan ana yin shafa a wani lokaci na musamman, ana kuma wanke kafa mai a wani lokaci. Amma in slippers ne a kafar kafa, ko kuma kowane irin takalmi ne a kafar ka amma bai rufe idan sawu ba, sai ka zo alwala, to ba yadda za ka yi shafa, dole ka cire wannan takalmin kai mai ka wanke kafar ka. To waccan kira'ar ga inda ta nufa, wannan kira'ar ga inda ta nufa, wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a, shine mazhabin dukkan musulman duniya in ban da shi'a. Shi'a sai suka wurgar da kira'an wa arjulakum, ba wanke kafa, sai dai arjulikum, shafar kafa. To kaga idan ka ce a shafi kafa a koyaushe, ya zanto ka jefar da ɗaya kira'ar kenan. Ko ba haka ba? In kana son ka yi amfani da kira'a guda biyu, sai ka yi amfani da ta farko wurin da ake yi da ita, wata biyu wurin da ake amfani da ita, shikenan. Al-Qur'anu la yunaqidu ba'dahu ba'dha, wanda shine abinda Ibn Kathir ya fassara ayar da shi. Duk da cewa a cikin maganar Ibn Jarir al-Tabari akwai kanshin cewa yana rinjayar da a shafa, amma Ibn Kathir ya ce abinda ya kamata ya ce, inda yana so ya dace da daidai, ya ce a yi shafa in akwai huffi a kan kafar mutum kenan, in babu huffi wankewa ne hukuncinta. Ta hada kirawoyin guda biyu ya yi aiki da su, ya fi masa amfani sama da rinjayar da ɗaya kira'a kan ɗaya. Ina fata an fahimta. To wannan shafa da za ka yi akan safa ko akan huffi, menene siffarta? Fuqahawu da dama suna bayanin siffarta. Waɗansu su ce ai hannun dama da na hagu, duka hannun guda biyu za ka yi amfani da su, sai dai saura da me, in za ka ɗirke wannan gurin ka, in za ka yi amfani da su. Shine suka, waɗansu suka ce shi hannun hagu sai ka faro daga nan gurin, hannun nan gurin kuma hannun dama kuma daga ƙarshen nan gurin diga digi, sai su tafi haka, wannan ya taho nan, wannan ya tafi nan zuwa ƙarshe, ka yi shafa ka gama.
waɗansu suka akasa na dama ne a nan gurin, wannan kuma a nan gurin, haka kenan. Waɗansu a haka za ka yi da su ka taho, kowanne daga gaba ka taho da shi, waɗansu kuma duk daga gaba ya za ka fara ka tafi da shi.
Wajen nawa kenan?
Waɗansu kuma suka ce saman za ka shafa banda ƙasan, waɗansu suka ce sama da ƙasa. Shine Imamun Sana'ani cikin littafin Subulus Salam sharhin Bulughul Maram yace abinda Annabi ya umarce ka da shi shine mutlaqul mashi, duk abinda zai ansa sunan shafa idan kai ya halatta. Yace ka dara ɗan yatsa guda uku ka dangwala ruwa kai haka ya halatta. Sai me ɗan yatsa ɗaya ka dangwala masa ruwa sai kai haka ka shafa haka yayi, kai haka ka shafa haka yayi. Yace inda akwai wata siffa ƙayyadajjiya Annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta da kai. Yace duk abincin da suka faɗa lalube suka yi da istihadi, amma da a ce akwai siffa ɗaya fayyatacciya wadda dole sai an yi sannan ta yi, da Annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta. Abinda ma ya inganta da Ali bin Abi Talib shine cewa ba za ka shafi ƙasan hofi ba. Tabbas abinda Annabi ya shafa saman hofi, to wannan saman hofin faro daga nan kai haka yayi, fara daga nan kai haka yayi, ba ce sai ka gama ko ina da shafa ba, mutlaqul masahi dan kai haka yayi. Ali bin Abi Talib kita da addini da ra'ayi ake yin sa, da shafar kasan hofi shi ya fi cancanta sama da ina, sama da saman sa, tunda kasan shi ake taka da titi, amma Annabi bai ce mu shafi kasan ba. Saboda haka duk wanda suka ce shafi kasan ma kaga shikenan ya zama sun yi mujawazatu hududillahi kenan, an ketare iyakokin da Annabi ya iyakance kenan, bai kamata ba, san bai kamata ba. Kar ka fada da maganar mai inda ba inda take ba, wannan shafa akan hufi kenan, kaga shafar ta yoma kuma ai daban take. Idan kuma kana son ba ganin nan shafar ta yoma kuma sai ka ce ya aikin ta, amma kar ka ce har ita ma yan duk dai na tashi a gaba haka ya kamata ba, ne gaba haka ya kamata ka ce ba. Ban ji ba ko ana kallon kafarka. Ai abinda suka kafa hujja suka ce sahabbai na tafiya da hufi a yayyage, wani ma rabin kafarsa kusan ya fito waje, amma sun tashi alwala shafa suke a kansa, ba wanda ya taba cirewa ya wanki. Ba dai akwai shafa a kafarka ba, magana ta kare, za ka yi shafa a kai. الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. أن كربوا حديثنا قابوه لنا الله سكار الداء قريشي يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذا الله tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idza tawadda'a ahadukum, idan ɗayanku yayi alwala. Ahad mufradi ne, amma kuma ko da yake dai ismul jins ne ko, sannan kuma kum gashi jam'i dhamirul jam', to ka'ida ismul jam'i idan yi idafansa zuwa ga dhamirul jam'i yufidul umum, ko wani ɗayanku ne, kira ce ahadukum wani ne, sannan ne shi kadai banda sauran. Kowane ne cikin ku idan yayi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an, to lalle ya sanya ruwa cikin hancinsa. Thumma liyastansir, sannan kuma ya fatar da ruwan, wato ya sanya ruwa ya shaka kenan. Falyastansir, ya fitar da shi, al-istinsar shine istikhrajul ma'i min al-anf, kun gane wannan. Wa man istajmara, wanda ya so yin tsarki da dutse ko hoge, mutum ya yi bawali bai samu ruwa ba, ko da ruwa ma amana su zai amfani da dutse, me zai yi? Falyutir,
ya sanya adadin duwatsun ya zama mara, shine uku ko biyar ko bakwai ko tara zuwa abin da ya sayo da haka. Lalle ya amfani da adadin duwatsun ya zama mara. An gane ku? Wa idza staiqaza ahadukum min nawmihi, idan ɗayan ku ya farka daga barcinsa, falyaksil yadayhi, to lalle ya wanke hannayensa biyu, qabla an yudkhilahuma fil ina, kafin ya shigar da su cikin kwaryar da yake alwala ko bokitin da yake alwala. Al'ina shine mazubin ruwa, ya zanto koko ne, ya zanto roba ne, bokiti ne, duk zai karbi sunan al'ina. Kwano ne ya karbi sunan al'ina, daro ne al'ina, masaki ne duk ya karbi sunan al'ina. Qabla an yudkhilahuma fil ina'i fa inna ahadakum, sai manzo Allah ya kawo sababi me yasa aka ce ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin kokon da yake alwala ko cikin kokon da zai amfani da shi. Fa inna ahadakum, domin ɗayan ku la yadri aina batat yaduhu, bai san ba aina hannunsa ya kwana. Wannan a riwayar Bukhari da Muslim, wa fi lafzin Muslim, amma lafzin Muslim kadai, falyastanshiq bimin kharayhi, idan ɗayan ku zai yi alwala, falyastanshiq, to ya shaki ruwa, bimin kharayhi, da kofofin hancinsa guda biyu, min alma, ya shaki wani abu na ruwa. Wa fi lafzin, a wani lafzin kuma daban, man tawadda'a falyastanshiq, wanda duk ya alwala to ya tabbatar ya shaki ruwa. To wannan hadisi, mu lura da hadisin farko, jumla ce ɗaya-ɗaya kamar guda uku ko hudu. Jumlar farko, falyaj'al fi anfihi ma'an, in zai yi alwala lalle ya sanya ruwa a hancinsa, thumma liyastansir, sannan ya tace shi. Jumlar farko kin. Ta biyu, wa man istajmara falyutir, wanda zai tsarki da dutse kuma to ya kirga adadin duwatsun su zama mara. Ta uku, wa idza staiqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, in mutum ya farka daga barci to ya wanke hannayensa biyu kafin ya sa su cikin koko. Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu, wato jumla uku kenan, jumla li guda uku. To abinda wannan hadisi ke fa'idantarwa na hukunci shakar ruwa cikin alwala, menene matsayinsa? Wajibi. Saboda me aka dauke shi a matsayin wajibi? Saboda annabi ya yi umarni da shi. A ka'ida ta usulul fiqh, al-amrul mujarradu anil qara'in yufidul ijab, umarni ana daukan shi a matsayin wajibi ne, sai in wani dalili ya zo wanda ke kautar da shi daga wajibi, sannan a mayar da shi mustahabi. Amma matukar babu wani dalili da zaka iya kafa hujja da shi wajen kautar da umarnin daga wajibi, to dole ka kyale shi akan me? A matsayin wajibi. Don haka zance mafi inganci shaƙa ruwa a cikin alwala da sacewa da kurkure baki, dukkaninsu wajibi ne, farilla ne, tilas ne. Da mutum zai yi alwala bai shaƙa ruwa ba, to ya tabbatar cewa ya yi sako. Malamai suka ce daga cikin hujjojinmu, Allah ce faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskarku. Ku nuna min me yake kila da suna fuska? Daga kunnen dama har zuwa ina? Kunnen hagu. Daga maɓaɓɓar gashi ta saman goshinka har zuwa ina? Haɓa. Duk sunansu mai? Fuska. Mai hukuncin wanke fuska, wajibi ko sunna? Hanci na ciki, baki na ciki. Dan baka iya cire su daga cikin fuska ka kai su wani wuri da ba. Wanke fuska kuma tilas ne. Ina fatan kuna fahimta. Ko da ba komai, sai wannan ayar wajibi ne hukuncin su. To ballantara banda wannan ayar, sai ga hadisi. Annabi ce idza tawadda ahadukum, in ɗayan ku zai alwala, falyaj'al fi anfihi ma'an, lalle ya sanya ruwa a hancinsa. Sai kace naki, ka dauka alwala ka tai. Ai ka san akwai shakka. Annabi ce sa ruwa, sai kace a'a, ai ba dole bane, ba zan sa ba. Sunna ne. Kaga ai ba zai yi ba. Thumma liyastansir, mutum ya shaka. Ko banda wannan hadisin, ga wadansu hadisan daban, annabi yake cewa wani sahabi, wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman, ka zurfafa wajen shaka ruwa a cikin alwala, sai fa in kana azumi ne, to ba sai ka zurfafa ba. amma matukar ba azumi kake ba ka zurfa ba wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai fa in ka kasance mai azumi. An gane ku? To wannan kenan. Istijmari kuma shine dutse, wato daga aljimar ne, wanda aljimar din dutse, al-istijmar yani istimalul jimar, yin amfani da dutse a madadin ruwa ga wanda yayi bawali. To wannan lalle ne ya zanto mara ne. Shine malamai suka ce kaddara ko da dutsen farko da kai amfani da shi ya sa fitsarin ya dige gaba ɗaya babu saura, lalle sai ka kawo na biyu da na uku. Don waɗansu suna cewa wannan yin amfani da uku zuwa abin da ya sama in na farko bai wadata su ba. Waɗansu ma suna tawilin hadisin cewa falyutir, abin da ake nufi da wutri ɗin ba wai adadin duwatsun zai zama mara ba, so nawa ka taɓa dutsen daga gabanka shine zai zama mara. Wato ka ɗauki dutsen ka sa ɗaya kenan, kuma ka sake juya shi biyu kenan, kuma ka sake juya can ɓangaren ya zama nawa? Uku. Da dutse ɗaya ne ka juya shi tunan, ka juya shi tunan, ka juya shi tunan, ka yi wutri. Suna nufin taɓa dutsen da wurin najisar shine zai zama wutri, amma ba adadin dutsen ba. Kun fahimci wannan zancen? To wannan magana ce da'ifiya, tawili ne ba'id. Ka'ida shine wa man istajmara, ya'ni wa man arada an ya'khudha al-jimara liyasta'milahu badlan min al-ma'i falyutir fi akhdhihi lil-jimar faltakun adadul jimari witran. Lalle adadin jimar din nan ya zanto nawa? Mara. Uku ko biyar ko zuwa abin da ya sama. Ko da na farko ya gusar da fitsari, to na biyu sai ka sa shi ibada ne ko da ba abin da zai taba. Na uku ma sai ka sa shi ibada ne bin annabi ne, tunda annabi ya ce yi ba hali ka ce ba zan yi ba. To kaga anan gurin dan Allah yin amfani da dutse don kusar da najasa din nan yayin da ba ruwa, meye matsayinsa mustahabi ko dole? Wajibi. Ta yana ka ɗauki wajibci ba cikin wani hadisin ba? To dan me kuma shaƙar ruwa sai ka ce ba wajibi ba ne ba? Gashi kuma hadisi ɗaya ya kawo su, kuma kowanne siga ce ta umarni. Kun gane da kyau? Wa idza saiqaza ahadukum min nawmihi, in mutun ya farka daga barci, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin ruwa, a cikin koko. Nan ba ana nufin sai in zaka yi alwala ba. Salasan, ya wanke su sau uku. Ba ana nufin sai in zaka yi alwala ba, ba dai ka farka daga barci ba sai ka je ka wanke hannunka sau uku, sannan ka ci gaba da harkokinka na duniya. In ya dace lokacin alwala kake son ka yi, dama idan ka zo alwala sau uku za ka wanke. In ma ba za ka yi alwala ba saboda ba lokacin sallah ba ne, za dai ka wanke hannayen sau nawa? Sau uku. Saboda me? Sai annabi ce fa inna ahadakum la yadri ayna fatir yadu, dan ɗayanku bai san ba ina hannunsa ya kwana. To shi ne sai malamai suke saɓani, shin wannan wanke hannu sau uku bayan mutum ya farka daga barci ya keɓanci barcin dare ne kaɗai ko har da barcin rana? Sai waɗansu suka ce barcin dare ne kaɗai, saboda suka ce annabi ya ce la yadri ayna batat yaduhu wal baituta la yutlaqu illa ala al-layl, ba yadda za a samu baituta a larabci sai in barcin dare ne, amma barcin rana ba haka bane ba. Amma Zamakhshari ɗaya daga cikin imamun lugha, da Amidi ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Shafi'i, da Ibn Hazm al-Zahiri, Ibn Hazm al-Zahiri suka ce batat nan bi ma'ana sarat, bai san a ina hannunsa ya kasance ba. To tunda ko bai san a ina ya kasance ba, bai san a ina ya kwana ba, lantana ka ce barcin dare ne, ya shafi kowane barci kenan, ko barcin rana ko na abin nan. Waɗansu malaman ba suka ce a'a, annabi na maganan barci ne, amma ya yi amfani da kalmar da ke nuna dare, saboda galibi akan yi barci ne da daddare sama da yin sa da rana. To nassi kuma idan ya fito a wannan matsayi kharaja hadhal makhraj al-ghalib fa innahu la yu'tabaru mafhumuhu, annasu idza kharaja makhraj al-ghalib fa innahu la yu'tabaru mafhumuhu, abinda dai suke nufi matukar ka farka daga barci zaka wanke hannayenka kafin ka ci gaba da zan harkokinka. To wannan shike nuna tsafta. Sai kuma annabi ya nuna mana illa da ta sa wanke hannu, baka san ba inda hannun yake, mai yiwa
wani na cikin barcin nan ya sa hannunsa a baki, ya sa a dubura, ya sa a hamata, duk ya taba dattin jikinsa. Idan ya tashi zai ci abinci a haka, ko zai waɗansu harkoki a haka, zai gaisa da mutane a haka, ya ba mutane goro a haka, ya yi menene a haka, duk sai ya sa mutane cikin datti. Abagen tsafta kenan a musulunci. Saka ce idan ka tashi ka wanke hannunka, ko mace ne ko namiji ne, matukar kayi barci, idan baka san inda ka jefa hannunka ba kana cikin barci. Saboda kowa akwai yanayin yadda yake barci, hannunka zai taɓa wuraren kazanta da yawa, duk baka sani ba a jikin kana cikin barci. Shine hikimar musulunci na ka wanke hannun kafin ka yi komai da shi don ka zanto cikin tsafta. Wannan wanke hannun wajibi ne ga dukkan wanda ya farka daga barci. Annabi ya wajabta maka kuma za ka wanke hannayen ne sau uku. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, dan ɗayanku bai san ba wato hannunsa a ina ya kwana. Da haka sai aka ce dole ya wanke. To ina ganin tun da yau ne mabuɗin darasin, sai mu bar shi a haka. Gobe sai mu ɗora kan hadisi na hudu. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe kuma Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A jibi nake so in ce ba gobe ba, jibi sai mu ɗora inda muka tsaya a sabar kenan insha Allah. A bari mu kira sallar sana'a an su tamboyi.